sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Suleiman yare ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na hantsi yau Alhamis 10 ga watan Fabrairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau ne rundunar 'yan sandan Najeriya ke kammala taronta na yini biyu a birnin Uyo na jihar Akwa Ibom, taron da ke sake duba yanayin taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Za kuma ku ji cewa shugaban ƙasar Swaziland ya kai ziyarar aiki a Gadas, inda zai gana da hukumomin jihar kan batutuwa da dama, musamman batun da ya shafi bakin haure da 'yan gudun hijira. Muna kuma ɗauke da shirin da ƙasa ba kasawa ba, wanda Sulemomin Barma ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan, bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wasu manyan kwamandojin Rasha sun isa Belarus a ranar Laraba don su sa ido kan dakarun Rasha 30,000 da suke atisaye da takwarorinsu na ƙasar ta Belarus, wanda hakan wani mataki ne da ake gani hukumomin Moscow sun ɗauka don nuna ƙarfin sojinsu a kan iyakar Ukraine. Ita dai Rasha ta jibge bataliya biyu na makamai masu linzami da ake kira S-400 haɗe da jiragen yaƙi a ƙasar ta Belarus don shiga wannan atisaye na haɗin gwiwa. Babban kwamandan Rasha Valery Gerasimov da ke sa ido ya ce a yau Alhamis dakarun ƙasashen biyu za su fara wannan atisaye. Wannan dai shi ne mataki na baya-bayan nan da ke nuna barazana ga ƙasar ta Ukraine, wacce babban birninta na Kyiv ke da tazarar kilomita 210 daga kudanci. Kazalika Moscow ta tura jiragen ruwa na yaƙi zuwa Bahar al-Aswad tare da jibge dakaru sama da 100 a kan gabashin iyakarta da Ukraine. A nasu ɓangaren hukumomin Kyiv sun sanar da cewa za su fara nasu atisayen kwana 10, wanda shi ma za a fara a yau Alhamis, inda za a yi amfani da jirage mara matuka da makaman kakkaɓo makamai masu linzami da ƙawayen ƙasar ta Ukraine na yammacin duniya suka ba ta gudunmawa. Ita dai Rasha ta ce za ta gudanar da atisayen na haɗin gwiwa da Belarus ne don daƙile duk wata barazana da ka iya kunno kai. Wannan sabon al'amari na faruwa ne kwana guda bayan da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da shugaba Vladimir Putin na Rasha, inda ya ce akwai damar da za a yayyafa wa wannan rikici ruwan sanyi.
The Minsk agreements are also the best protection of the territorial integrity of Ukraine.
Macron ya ce yarjejeniyoyin da aka kulla tsakanin ƙasashen biyu a Minsk, wato tsakanin Rasha da Ukraine, su ne za su iya ba iyakokin Ukraine ɗin kariya. A halin da ake ciki, Birtaniya ta ba dakarunta 1,000 umannin su zauna cikin shiri don gudanar da ayyukan jin kai ko da Rashin za ta mamaye Ukraine. Wannan umarni na zuwa ne gabanin ziyarar da Prime Minister Boris Johnson zai kaiwa shugabannin kungiyar tsaro ta NATO a Poland a yau Alhamis. Prime Minister Johnson zai je Brussels da Warsaw don jaddada buƙatar ganin an bi ƙa'idojin da kungiyar ta NATO ta shimfiɗa, tare da tattauna kan yadda dakarun Birtaniya za su tallafa yayin da Rasha take tara dakarunta akan iyakarta da Ukraine. Wannan ziyara ta Johnson na daga cikin matakai na bin hanyoyin diplomasiya da shugabannin ƙasashe ke bi. A farkon makon nan, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kaiwa shugaba Putin ziyara. Sannan mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris na shirin yin wasu taruka da ƙawayen Amurka a taron tsaro na Munich da za a yi a mako mai zuwa. Haka zalika, sakatarin harkokin waje da na tsaron Birtaniya za su kai ziyara Moscow don tattaunawa da takwarorinsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadarar gwamnatin Amurka ta White House ta fito ƙarara ta nuna matsin lamba ga Iran kan ta hanzarta ta farfaɗo da matsayar da aka cimma a shekarar 2015 kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya. Mai magana da yawun fadar ta White House Jen Psaki ta faɗa wa manema labarai cewa tattaunawar da Amurka take yi ya kai wani mataki. Tana mai cewa jakadin Amurka na musamman kan mutum na Iran Rob Mali ya tafi birnin Vienna don tattaunawa ta bayan fage tare da wakilan Iran daga ɓangarorin biyu, wanda hakan yana ƙarƙashin yarjejeniyar da aka ƙulla. Kalaman na Saki sun jaddada waɗanda wasu manyan jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka suka yi, inda suka faɗa manema labarai a ranar 31 ga watan Janairu cewa wasu 'yan makonni ne suka rage a farfaɗo da wannan yarjejeniya. Wannan matsaya ta kunshi cewa Iran za ta takaita shirin ta na mallakar makamashin nukiliya ta yadda zai yi mata wuya ta samu damar kera bam, batun da hukumomin Tehran ɗin suka sha musantawa. A nata bangaren Amurka da wasu kasashen duniya za su sassauta takunkuman da suka kassara tattalin arzikin kasar ta Iran in har ta takaita shirin nata.
Tunan ba da jimawa ba Mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma yanzu bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Yau ne rundunar 'yan sandan Najeriya ke kammala taronta da yini biyu a birnin Uyo na jihar Akwa Ibom. Taron da ke sake duba yanayin taɓarɓarewar tsaro a ƙasar tare da ɗaukar matakan da za su shawo kan matsalolin. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sokoto.
Taron da na birnin Uyo a jihar Akwa Ibom ya samu halartar manyan jami'an tsaro na 'yan sandan Najeriya, kama daga kwamishinonin 'yan sanda na jihohi da kuma shugabannin shiya-shiya da waɗanda suka samu wakilci a sassa daban-daban na Najeriya. Sun taru ne domin sake duba yanayin tsaro yadda yake gudana a sassa daban-daban na Najeriya, musamman yadda rashin tsaro ke ci gaba da yin barazana ga harkokin jama'a yadda suke a cikin fadin kasar nan. Matsalolin tsaron da aka tabbatar waɗanda suka hada da 'yan fashin daji da kuma masu satar mutane domin neman kuɗin fansa da kuma masu satar mutane domin yin tsafi-tsafi da su, musamman ma da 'yan kungiyar IPOP da ke kai hare-hare kan jami'an tsaro daban-daban, inda aka nuna ɗaruruwan rayuka na 'yan sanda sun halaka a yankin kudu maso gabashin kasar. Dangane da haka ne ya sa na tuntuɓi babban inspector janar na 'yan sandan Najeriya IGP Usman Alkali Baba.
Taron na very senior police officers ne wanda yana daga commissioner of police sai AIG sai DIG sai IG da kana. Kuma wannan wani irin dabaru wanda ya kamata a sake duba issue din kalubalen anan zai shiga. Ana nan ana operation kala-kala da muke yi, musamman ma operation Restore Hope da muka yi ya taimaka mana, because operation Restore Hope mun yi ne akan bamu zama mu idan aka fito mu kare jama'a kuma kare kanmu.
Kan haka ne ma ya sa na tambayi 'yan Najeriya dangane da yadda suke kallon lamarin tsaro da kuma inda ya kamata jami'an tsaro su mai da hankali domin kawo ƙarshen matsalolin tsaro.
The annual meeting is quite okay, but
yace dangane da taron shekara-shekara na rundunar 'yan sandan Najeriya ta ƙasa da ya gudana a birnin Uyo, abu ne mai kyau matuƙa domin lalabo mafita game da harkokin tsaro. To amma dai mu 'yan Najeriya ba mu gamsu da abubuwan da ke gudana ba, musamman abubuwan da ke faruwa a yankin kudu maso gabashin Najeriya, yayin da 'yan kungiyar ta IPOP ke ci gaba da cin karensu ba babbaka a yankin na kudu maso gabashin Najeriya, kuma rayuka da dama sun salwanta ga ta'annatin 'yan kungiyoyin asiri da masu fashin daji. Bana tunanin wannan taro na kwana biyu zai kawo mafita game da matsalolin tsaro, domin an yi shekara da shekaru ana hasarar dimbin rayuka. Masu sharhi akan al'amuran tsaro na ci gaba da tsokaci dangane da halin rashin tsaro a sassa daban-daban na Najeriya. Farfesa Tukur Muhammad Baba, ɗan iyan mutum biyu, malami a sashen zamantakewa a jami'ar tarayya da ke birnin Kebbi, ya ce
har yanzu ba mu gani a karba. Kuma wannan abin gaskiyan abin shi ne lamarin tsaro a ƙasar nan dada taɓarɓarewa yake a kullum a kowane sashi na ƙasan ka duba. Amma ba yau aka fara irin wannan maganganun ba. Ba shi ke so mu ji ba, muna so mu ganta a kar. Don an shafa ɗan wannan akwai matsaloli da yawa. Matsalolin kuma gaskiya rashin kayan aiki. Su kansu jami'ai da suke da su ba su isa ba ko kaɗan da za su dakile wannan abin.
Matsalolin tsaro dai a tarayyar Najeriya shi ne wanda ya zamewa ƙasar ta Najeriya gadangaren bakin tulu, wanda kawo yanzu jami'an tsaron 'yan sanda da na soji da sojan ruwa da sojan sama da jami'an 'yan sanda na civil defense da jami'an custom da immigration da jami'an farin kaya na DSS ke ci gaba da zama babban kalubale gare su. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Lamido Abubakar Sokoto. Ga Mahmud da labaran duniya kashi na biyu.
Yau Alhamis ake sayar majalisar dokokin ƙasar Libya za ta kada ƙuri'a kan zaben sabon firayim minista, sai dai Abdulhamid Dabeba da ke rike da mukamin a yanzu ya yi fatali da shirin kada ƙuri'ar. Yana mai cewa bai kamata al'ummar ƙasar ta Libya ta sake kwashe wani lokaci ƙarƙashin gwamnatin rikon ƙuri'a ba. Dabeba ya ƙara da cewa babu yadda za a yi gwamnatin ta janye daga alƙawarin da ta yi har sai an cimma burin gudanar da zaɓe, idan dai har majalisar ta gudanar da zaben 'yan takara biyu ne kacal cikin bakwai da suka nuna sha'awarsu ta tsayawa takara za su kasance a kan ƙuri'ar. A watan Fabrairun bara aka naɗa Dabiba a matsayin Prime Minister ƙarƙashin wani kwamitin sulhu da aka fara a shekarar 2020 da mayar da ƙasar ta Libya kan turba ta tsarin demokuraɗiyya. A karon farko, Najeriya za ta fara karawa a gasar tseren dusar ƙanƙara a wasannin Olympics na hunturu da ke gudana a birnin Beijing na ƙasar China. Samuel Ekpefan zai wakilci Najeriya, wacce ita ce ƙasar da ta fi yawan al'umma a nahiyar Afirka, ko da yake yana da takardar ɗan ƙasa ta ƙasar Faransa. A ranar Litinin, Ekpefan ya shiga shafinsa na Instagram sanye da ɗan kwali mai launin tutar Najeriya, yana mai cewa ina da burin nuna ƙwazona. Ekpefan, wanda zakara ne a fagen tseren kafa a rukunin matasa wanda kuma ya girma a yankin Anmas na ƙasar Faransa, ya ce wakiltar Najeriya a tseren dusar ƙanƙaran zai taimaka masa wajen ƙara shakuwa da ƙasar mahaifinsa, wato Najeriya.
Magai da Mahmud Lalo ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Swaziland ya kai ziyara aiki a Gadas, inda zai gana da hukumomin jihar kan batutuwa da dama, musamman batun da ya shafi bakin haure da 'yan gudun hijira da jihar ke karba. Wakilin muryar Amurka Hamidan Galison ya aiko mana da ƙarin bayani.
Muhimman batutuwa ne aka tattauna a yayin ziyarar shugaban ƙasar Swaziland Iyasu Kasi tsakaninsa da hukumomin jihar Agadez, tare da ministan cikin gida na Nijar. Na farko, ya yi wa hukumomin jihar ƙarin bayani dangane da irin tallafin da suke baiwa jihar Agadez domin bunƙasa tattalin arzikinta, wanda ta fuskanci koma baya tun bayan da aka hana fatocin bakin haure, da ma ba wa hukumomin jihar tabbacin aiki tare domin fuskantar matsalolin da 'yan gudun hijira da bakin haure suka haifar wa jihar. Ga dai abinda shugaban ƙasar Swaziland ya so ka sai yake cewa,
mu
yanke shawarar zuwa Nijar ne saboda dalilai masu yawa, domin ƙarfafa danƙon zumuncin da ke tsakanin ƙasashenmu biyu. Jihar Agadez na da matukar muhimmanci wajen tabbatar da tsaro a ƙasashen yankin Sahel da ma nahiyar Turai kanta. Mun zo ne domin bayyana aniyarmu ta goya ma hukumomin jihar baya a matakin ƙasa, da kuma shirya domin shawo kan matsalolin baki. Nijar na amsin ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da suke gudanar da harkokinsu a duniya, musamman ganin yadda jihar Agadez ake amfani da ita wajen tafiye-tafiyen Afirka. Kuma za mu ci gaba da haɗa kai da Nijar wajen shawo kan matsalolin bakin haure da ke kwarara ta ƙasar zuwa nahiyar Turai. Za mu tallafa wa jihar Agadez domin gina musu ababen more rayuwa tare da shugabanci mai inganci. Hana bakin ƙetarawa ta jihar Agadez ya jawo mashahar kuma bayan tattalin arziki, sai dai hukumomin su yaba da matakin da shugaban ƙasar Swaziland Iyasu Kasisi ya ɗauka da tallafa wa jihar domin bunƙasa tattalin arzikinta, kamar yadda magajiman mandada wanda shine gwamnan jihar Agadez ya bayyana.
La region d'Agadez est confrontée à un
jihar Agadez na fuskantar matsaloli tun bayan da aka ɗauki dokar hana fitar da bakin haure, matsalolin da suka haɗa da ƙaruwar masu zaman kashe wando tare da taran hayoyi da kuma ƙaruwar masu ta'ammali miyagun kwayoyi, wanda ya haifar da ƙaruwar masu taɓin hankali da kuma kwararar ɗan ƙasashen Afirka, musamman ma ƙasashe makwabta da suke shigowa ba ƙaƙƙautawa, da kuma cututtukan da ba a san menene ba. Yanzu haka akwai 'yan ƙasashen Afirka aƙalla fiye da 1,000 da ƙasar Algeria ke shirin ta soke yarsu zuwa Agadez nan ba da jimawa ba. Hana safarar bakin haure da hukumomin suka yi a yankin Agadez ya haifar da ƙaruwar matasa masu zaman kashe wando. Bashir Amma, shugaban 'yan caga na bakin haure, ya bayyana yadda hana bakin ya yi tasiri a wajen su, yana mai cewa illar da lamari ya yi wa tattalin arzikinsu ba ƙarami ba ne. A baya ma dai gwamnatin ta yi musu alƙawarin samar musu da jari, sai dai har yanzu shiru kamar an shuka dusa.
Tun 2017 gwamnatin Nijar da ƙungiya ta Turai suka ɗauki alƙawarin za su taimaka mu wanda suka yi wannan aiki, suka bari a yanzu mai in kaddi ba cikin kashi 100 bai wuce kashi 6 bane aka taimaka ma yau shekara 4 kenan. Za mu sa ido mu gani saboda alƙawarin da suka ɗauka an cika ko ba an cika ba. Har yanzu in kaddi bi jihar Agadez ta mutu kwarai, matasan Agadez suna cikin matsala, ba su da abin yi. Tun 2017 gwamnatin Nijar da ƙungiya ta Turai suka ɗauki alƙawarin za su taimaka mu wanda suka yi wannan aiki, suka bari a yanzu mai in kaddi ba cikin kashi 100 bai wuce kashi kashi shida bane aka taimaka ma yau shekara fudu kenan za mu sa ido mu gani saboda alƙawarin da suka doka an cika ko ba an cika ba har yanzu in ka dibi shi agar ta mutu kwarai matasan agar suna cikin matsala ba su da abin yi.
A ƙarshen wannan ziyarar shugaban ƙasar Switzerland ya ziyarci ofishin hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ƴanci rani OEM daga bisani ya je fadar mai martaba Sarkin Abzin. Ƙarshen rahoton kenan, Hamid Muhammad, murya America daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
A gaida Hamidan Galison. Masu sauraro kada amanta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a Jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashen hausa.com. To kafin mu kai ga shirin mu na gaba, ku shakata da wannan wakar.
Mudan Usman sai labiya alhaji Muhammad ban dan jiwa mai ban tsoro dan shehu to ran jiwa baba sawa dan Usman baba kan kada mai kwani kan gwanji mai rangwangwan wili dan tijani wili mutumin shada.
Gyara zama don ku saurare shirin na kasa ba kasawa ba.
Na kasa.
Na kasa.
Na kasa.
Ba kasawa ba.
Na kasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na kasa a makon jiya ya isa jihar Niger, Nigeria, inda wakilin sashen Hausa Mustafa Nasir Batsari ya zanta da sarkin makafi Alhaji Rabi'u Abdullahi, wanne ya yi bayani a game da yanayin rayuwar makafi a yau. To a ci gaba da tuntubar masu bukata ta musamman a jihar ta Niger, shirin na wannan mako ya samu bakuncin sarkin guragun mina Adamu Garba Igwe, wanne ya fara da kokawa akan yadda ake mai da su saniyar ware wajen rabon mukaman siyasa duk da irin rawar da suke takawa a lokacin yakin neman zabe a cewarsa.
A gaskiya mu ta fannin mu guragu gaskiya ba wani abu da ya shigo kamar yadda sarkin makafi ya ce su sun samu SA wancan tenuwan guda 10 wannan karan guda 3. Mu ni dai ban san wani gurgu guda wanda aka ce an mayar shi SA ba, kuma muna da guragunmu da yawa wanda na sani suna cikin disabled leaders na APC. Asali ma guragu sun fi yawa a cikin wannan mukami na APC da ake bayarwa.
Amma to guragun naku sun yi karatu ne koko?
Daga cikin guragun ma wanda suke yin wannan akwai masu digiri, akwai masu NCE diploma, duk sun yi karatu. Shi wannan harka na SAI da yawa alfarma ce ta gwamnati, ko mutum ya yi karatu ko bai yi karatu ba, tunda ba wani schedule of duty, ba wani office da na sani ana bayarwa, iyakaci ne alfarma ne daga gwamnati. Kuma mutanenmu da yawa suna nan jingim a APC, duk ga suna a kungiya kamar Spinal Cord Injuries Association, akwai Physically Challenged, akwai Polio Affected Persons. So duka sun yi wannan don kamar da na gaya ma da yawa guragunmu sun fi wakiltar jam'iyya tunda duk jam'iyyu na siyasa an ce a sa na kashashe.
Amma kun nema ba ku samu ba ne ku?
An ta kokari, duk kokarin da za a yi an yi kokari, Allah bai sa an samu ba har zuwa yanzu. An kara first tenuwa, an zo second tenuwa da mutanenmu da yawa, mutane na guragu da suke yin APC suna kawo wannan korafin. Ina rallashinsu, ina ba su haƙuri, ina cewa mu ci gaba da addu'a ko Allah zai sa.
An shigo shekara ta 2022, kusan za a ce ita ne kakar siyasa. Wani mataki kuke dauka na ganin kun faɗakar da 'yan siyasa nan akan wannan matsala?
To gaskiya muna kira ga 'yan siyasa da cewa ita siyasa kada mutum ya tura mota ta gudu ta bashi da kura, tunda wannan tura-tura mun yi ta tunda dadewa sai a manta da mu. Kira ga 'yan siyasa shi nakasa da ake gani ba wai ciwo bane, irin ciwo da ake gada a koda yaushe za ta iya samun ka koda zuwa hadari kaga ka zama gurgun. Idan kana kyamun mu sai Allah ya kiyaye, kana iya zama ɗaya daga cikin mu ko ba komai, aka ganka kai ma a ce ga gurgu. To kaga shi yasa muke kira da kuma ba mutum yayi ba, ko ya same shi yana iya samun iyalin shi, wanda ba wai fata muke yi da haka ba. Mu ma Allah da ya yi mu haka ba wai dan yana kin mu bane. Don haka muna kira gare su kada su ki mu, su yi tunani da yawa ma in mu da muka yi karatun boko. Idan muka je karatun bokon nan, ai a ajujuwa da muke shiga, da masu lafiya muke shiga, mu yi jarabawa har mu ci wasu, mu fi wasu cin jarabawa. To ta yaya ake tunanin cewa harka da za a yi shi a office ko rubutu ko menene ana ganin cewa na sashe gurgu wai ba zai iya shi ba, tunda ai ba block ake dauka ba, ba kuma kankara bane ake dauka a zuba. Maganan zauna ne nan, rubuta can goge can, yau da gobe ma ana yi, tunda wasu suka dauki na kasan ba sa lura da cewa ai nakasa na kasawan kafa ka zama gurgu ko makahu, ba wai kai kana matsayin mahaukaci bane, ko kuma gurgu ba mahaukaci bane, haka makurba, haka kuturu da hankalinmu kaman yanda na kowa yake. Gurguntaka ne dai kawai muke dingisa ko mu rarrafa. Wannan shine abun da muke kira da su, idan an zo su tuna duk kuma inda za a fadi a tashi dukkanin jam'iyoyin nan na siyasa. Ka je ka bincika Mallam Nasiru Batsari, dukka zaka ga akwai nakasassu wanda suke suna daga cikin executive na wannan na jam'iyya, saboda an ba da doka ne a constitution na kowane jam'iyya su sa na kashashe. To ta yaya in an samu kuma ba za a duba mu a yi da mu ba? Su wa'anda suke yi, ko da wa'anda suke yin wannan jam'iyyar ne, misali a ce wanda suke APC, su na kasassun makafin ne guragun, to su a musu mana. Su ma NPDP suna da nasu alheri dama, na kasassun da ke bin su, su musu mana. Amma sai a dauki guda daya biyu wanda zaka ga wannan.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin Adamu Garba Igwe, sarkin guragun minan jihar Neja, da wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari, ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
To yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar Ghana.
Labari daga jaridar Daily Graphic, da maso masharihin jaridun na yau. Wani mai gabatar da takardar gayyatar kotu ya zargi mamban majalisar dokokin Asenof da tursasa masa. Jaridar ta ce wani mai gabatar da takardar gayyatar kotu ya zargi mamban majalisar dokoki na jam'iyyar NDC a majalisar dokoki Mr. James Jacce Kwesin da tursasa masa. Mai gabatar da wannan koke Joshua Ebane yana zargin cewar a ranar 1 ga watan Fabrairu ya yi kokarin mika wannan takardar gayyata daga kotun koli ga Mr. Kwesin a ofishinsa da ke a majalisar dokoki, amma amfin ya bukaci mataimakinsa ya kore shi. Game da abin da mai koken ya ce ne ya ki aminci da wannan kora, abin da ya sa mambar majalisar ya bukaci masu gadin sa su yi waje da shi. Ayayin hakan din ne sun katar sasa masa. Jami'ar University of Education za ta mai da Professor Aboke matsayinsa. Wannan ne labarin da Ghanaian Times ta mai da hankali akai. Professor Mauku Avoke, tsohon Vice Chancellor din University of Education Winneba, kamar yadda jaridar ta ce, za a mai da shi tsohon matsayinsa kamar yadda babban kotu ya bukata, inji majalisar mulkin jami'an. Nana Fure Ansa na ɗaya chairman majalisar mulkin na cewa umarnin kotun ya bukaci a mai da Professor Avoke da wasu ma'aikata biyar na jami'ar waɗanda aka ainihin kora matsayinsu, kuma za su bi wannan umarni sau da ƙafa kamar yadda gabaki ɗaya sun ka amince da yin haka a wurin taron majalisar a ranar Alhamis. Muna biye wa wannan umarni na kotu. Kotu ta ce a mayar da su matsayinsu, shikenan mu kuma za mu bi wannan umarni a mayar da su kamar yadda kotun ta bukata. Mai daraja bani da laifi. Wannan shine labari da jaridar The Chronicle ta ruwaito, inda baban jami'in zattarwar karamar hukuma na sakandare takura da Mr. Abdulmumin Isa ke fadan cewa yayi imani kan lokaci, kuma gaskiya ku ba da iko ba jima'a ta bayyana. Jami'in na ta Abdulmumin ya fada wa karamin kotu da ke a takura da cewa ko kadan ba shi da laifi dangane da ainihin zargin da kasa ke masa na samun takaddama tsakaninsa da jami'in ɗan sanda a Takoradi. Sa'an nan an bashi beli zai sake bayyana a ranar 17 ga watan Marisan shekarar nan, wanda ake zargin ya gabata a gaban kotu ne a ranar Juma'a da ta gabata, inda aka caje shi da muzguna wa jami'in ɗan sanda da kuma gabatar da waɗansu lafuza masu zafi da kuma damun zama lafiya na jama'a. Gabanin haka ranar Alhamis, hukumar 'yan sanda na jihar Yammaci ta gabatar da wani jawabi cewa Mr. Isa Mahmud, honorable wato MCE na sakandare takura da Metropolis, an kama shi kuma yana a hannun 'yan sandan jihar Yammaci ranar 3 ga watan Fabrairu shekara ta 2022, ana zargin sa da karya dokokin tuki da farwa jami'in 'yan sanda da ke aiki da zage-zage da kuma tuhumarsa. Da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla, an gaishe ka Salamu Mumin Barma ga Mahmud Lalo da labarai a takaice.
Wasu manyan kwamandojin Rasha sun isa Belarus a ranar Laraba don su sa ido kan dakarun Rasha 30,000 da suke atisaye da takwarorinsu na ƙasar ta Belarus, wanda hakan wani mataki ne da ake gani hukumomin Moscow sun ɗauka don nuna ƙarfin sojinsu a kan iyakar Ukraine. Ita dai Rasha ta jibge bataliya biyu na makamai masu linzami da ake kira S-400 haɗe da jiragen yaƙi a ƙasar ta Belarus don shiga wannan atisaye na haɗin gwiwa. Babban kwamandan Rasha Valery Gerasimov da ke sa ido ya ce a yau Alhamis dakarun ƙasashen biyu za su fara wannan atisaye. A halin da ake ciki, Birtaniya ta ba dakarunta 1,000 umarnin su zauna cikin shiri don gudanar da ayyukan jin kai ko da Rasha za ta mamaye Ukraine. Wannan umarni na zuwa ne gabanin ziyarar da Prime Minister Boris Johnson zai kaiwa shugabannin kungiyar tsaro ta NATO a Poland a yau Alhamis. Prime Minister Johnson zai je Brussels da Warsaw don jaddada buƙatar ganin an bi ƙa'idojin da ƙungiyar ta NATO ta shimfiɗa, tare da tattauna kan yadda dakarun Birtaniya za su tallafa yayin da Rasha take tara dakarunta a kan iyakarta da Ukraine. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta fito ƙarara ta nuna matsin lamba ga Iran kan ta hanzarta ta farfaɗo da matsayar da aka cimma a shekarar 2015 kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya. Mai magana da yawun fada ta White House Jen Psaki ta faɗa manema labarai cewa tattaunawar da Amurka take yi ya kai wani mataki. Tana mai cewa jakadin Amurka na musamman kan batun na Iran Rob Mali ya tafi birnin Vienna don tattaunawa ta bayan fage tare da wakilan Iran daga bangarorin biyu. A karon farko, Najeriya za ta fara karawa a gasasshen dusar kankara a wasannin Olympics na hunturu da ke gudana a birnin Beijing na ƙasar China. Samuel Ekpefan zai wakilci Najeriya, wacce ita ce ƙasar da tafi yawan al'umma a nahiyar Afirka, ko da yake yana da takardar ɗan ƙasa ta ƙasar Faransa. A ranar Litinin, Ekpefan ya shiga shafinsa na Instagram sanye da ɗan kwali mai launin tutar Najeriya, yana mai cewa ina da burin nuna ƙwazona. Ekpefan, wanda zakara ne a fagen tseren kafa a rukunin matasa, wanda kuma ya girma a yankin Anmas na ƙasar Faransa, ya ce wakiltar Najeriya a tseren dusar kankaran zai taimaka masa wajen ƙara shakuwa da ƙasar mahaifinsa wato Najeriya.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar, dan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni, da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro, da na shirya da kuma gabatar nake muku fatan alheri, ku huta lafiya, ma assalamu.